Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan rediyon muryar Amurka Na shigo cikin shirin nan naku ne da tambayoyi kamar haka Shin kafin gano man fetur menene ake amfani da shi a matsayin makamashi Shin a wace ƙasa aka fara gano man fetur a duniya a nahiyar mu ta Afirka fa Shin menene bambancin man fetur da ake hakowa a cikin teku da wanda ake hakowa a doran ƙasa Mai tambaya Mubarak Sale director Yalwan Shandam jihar Filatin Najeriya To idan Malam Mubarak Sale director na saurari ga amsoshinka da mai samu mana rahotanni kan makamashi da sauransu Halima Abdul Rauf ta samu maka daga shi kansa shugaban kamfanin man Najeriya NNPC Malam Kolo Mele Kiyari da kuma Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Najeriya dake Abuja Halima ta fara da gabatar da bayanin shugaban kamfanin NNPC kan asalin man fetur
ta shi man fetur da can ba gane ma cewa daga kasa yake fitowa ba lokacin da aka fara gano shi ana ganin su ne a kasa musamman aka ce aka fara shi ko China ko America inda aka gani wannan yanayin a kasa sai mutane su kwashe shi su je su kunna wuta da shi saboda haka ainihin yadda yake faruwa shine wato wasu halittun Allah ne wanda shekara da shekaro aka yi su cikin teku suka yi yawa suka rube so ruban nasu ya sanya Allah da ikon shi kuma ya sanya kasa suka zube a kansu suka narke kuma Allah sai ya suka zama mun fita ta haka sai shine tushin su
to shin menene ake amfani da shi wurin yin makamashin
abin da ya faru shine akwai ikon Allah cikin yadda mun fita yake kasancewa domin abin da yake faruwa cewa duk lokacin da aka samu babban teku a can da ta mi shekaru miliyan miliyan da suka wuce kamar yadda ake da shi yau na akwai abin da ake kira su plankton wato kananan dabbobi ne wanda ko idanu da kyansu gansu so suna taro masu yawa idan suka taro kamar yadda aka sani kowane dabba mai rai mutuwa yake to idan suka mutu za su zubi a karkashin kasan ruwa so Allah kuma da iko shi sai ya daura kasa kan wannan mutattun dabbobin nan to abu ne da yake faruwa kullun shekara miliyan sai ga idan suka taru domin zurfin rufe soda ya faru sai ga zafi zai fara afkuwa wurin to wannan zafin ita za ta narke su su zama man fetur a kasa
to shin a wace kasa ce aka fara gano man fetur a duniya sai kuma nahiyar Afrika
akwai kuce-kuce da ake cewa man fetur na an fara gano shi daga China ne amma wanda zahiri da za a iya tabbatar shi ne Amerika aka fara ganowa a wata akwai jihar da ake kiran shi yanzu Pennsylvania kamar shekarar 1859 da aka fara gano shi nan kuma Afrika Algeria aka fara gano man fetur shi ma 1953 da nan kuma mu kuma Allah kuma ya ba mu dama Nigeria muka samu namu 1956
to shin menene bambanci tsakanin man fetur da ake hakowa cikin karkashin teku da kuma wanda ake hakowa a doron kasa
a zahiri babu wani bambancin da za a gane man fetur a ce wannan daga cikin teku ne wannan kuma daga kasa aka samu mai da duk inda aka same shi ta yanayin su yana shan bamban daga rijiya zuwa rijiya da kuma yanayi zuwa yanayi ko a kasa ne ko a cikin ruwan saboda kasa idan aka fito da shi sai ja auna ga wannan man ya yake tana da laushi ne tana da taushi ne tana da daci ne da sauransu duk ana auna a gane a bambanta su a ba su suna shi yasa ake ji a ce bonilla da kowa ya sani a ce focados bonga da sauransu da duk suna ake ba su amma sunan ana bambanta cewa wannan daban yake da wancan akwai bambanci tsakanin yin aikin man fetur a doron kasa da kuma cikin ruwa na farko idan za a yi shi a can cikin ruwa akwai abin da ake kira shi gadan aiki wato platform wanda yana kan jirgin ruwa ne yana yiwuwa kan ta tsaya kafanta ko kuwa yana yiwu ma wanda jawo ake yi idan aka gama aiki a tafi da su amma kuma doron kasa akwai bambanci tun da dukkan aikin na kan kasa ake ajiye su kuma za a ga yadda ake yin su tsadan su bai kai na can cikin jirgin ruwa ba domin cikin teku kowa su cewa akwai yanayin sun bambanta kuma har da ma yadda ma ke technology da ake samu man nan duk shi ma ya bambanta saboda haka yafi sauki a samu mai a aikin shi a doron kasa da a yi shi a cikin teku matsaloli ba su da yawa domin shi man fetur duk yadda aka yi da aka tsamo shi sai an sa shi cikin abin da ake kiran shi tankoki da ake ajiye su ko da kan cikin ruwa ne ko a wajen su saboda haka daga zaran aka sa su cikin wannan tankokin jiragen ruwa za su zo su kwashe su tafi kuma idan inda aka samu sarari misali a wasu kasashen Middle East ga pipe ake har zuwa inda masu sayan su saboda haka yana dangane ga inda aka samu man mu namu kasan illa iyaka doko shi daga inda ake tona zuwa cikin abin da muke kira terminal wata tashoshin hadaman na tara su wuri ɗaya sai jiragen ruwa su zo su kwashe su.
Sunana Dr. Ahmed Adamu, to ni senior lecturer ne a Nile University of Nigeria Abuja. To kafin a gano man fetur a Nigeria ana amfani da abin da ake cewa a turance wato coal, da Hausa zamu iya cewa kaman gawayi, amma kuma ba wai gawayin da ake samu wurin toya itace ba, wanda ake hako shi daga ƙasa, shi ma kaman wani albarkatun ƙasa ne wanda da a Nigeria an samu shi a ƙasar Enugu, wanda lokacin da Turawa suke mulkin mu 1909, lokacin suna ta kokarin su gano wasu ma'adanu da albarkatun ƙasa, kwatsam sai suka gano ashe ma muna da gawayi, wato shi wannan coal din. To daga lokacin ne aka fara hako shi gadan-gadan, ana ta amfani da shi, har ya kasance ma ana amfani da shi wurin wato shi tarogan jirgin ƙasa, wurin tafiya jirgin ƙasa da kuma wutar lantarki. So wannan shi ne kawo abinda ake amfani da shi kenan kafin shi zuwa man fetur. So amma kwatsam kuma ana gano man fetur sai kawai aka aje amfani da shi coal din, aka dawo ana amfani da shi man fetur ta wurin tafiye-tafiye motoci ne da shi kanshi shi jirgin ƙasan, aka ringa amfani da wasu gas wato diesel kenan, da kuma shi harkan samu wutar lantarki aka ringa amfani da shi ma mai da kuma iskan gas. To haka aka dai bar shi harkan coal din, har yanzu dai ba a ƙara waiwayo shi ba, amma dai akwai coal da yawa a Najeriya fiye da ma yanda muke da sauran albarkatun ƙasa da muke alfahari da su. To shi gano man fetur an samu rahotanni kala-kala. So akwai dai rahoton da ke nuna cewa kai tun shekara ta 600 ma an ma ga alamun cewa an akwai mai a ƙasa, wanda da har bulbulowa ke ma sama ana ganin shi, wasu suna ɗan iba suna ɗan amfani da shi. To har wasu ke da an cewa kila ma akwai mai da yawa fa in aka tono, wanda shi ne har dai irin tono din zamani dai za a ce an fara shi ne a 1846 a ƙasar Rasha, ba da daɗewa ba a 1859 aka ƙara gano wani mai wato a Amurka, wanda shi ne wanda ya shahara sosai ko a tarihi an fi kawo irin wannan tarihin. Duk da cewa tun a Najeriya tun lokacin da ake harkan wato bauta da ake yi sai da mutane, duk lokacin mulkin Turawa aka fara nema ko za a samu mai a Najeriya, bayan an gani an gano a Amurka da Rasha, sai aka ce to bari a zo Najeriya a fara bincike a 1905 kenan, a wani gari da ake cema jiha da ake cema Ondo State, wanda har shi sama su tura mulkin mallaka suka mallaka ma duka fadin Najeriya suka ba wa kamfanin Shell domin ta ci gaba da bincike ko za a gano mai. Amma dai ba a gano mai ba sai a wani gari da ake cema Oloibiri a shekara ta 1956 aka fara gano mai man fetur a Oloibiri, wani kauye ne wanda yanzu a Bayelsa kenan, wanda kuma kamfanin Shell ne ya gano wannan man fetur din. So lokacin Najeriya ba ta da karfi ko kuma wayewa ma na irin wannan tono man fetur din. So bayan shekara biyu aka fara fitar da man fetur zuwa kasashen waje, saboda kila ma ba buƙatar shi a Najeriya ko kuma ba matatun man fetur din a Najeriya, sai dai a fitar da shi kasan waje kaɗan da ake buƙata a cikin gida Najeriya, sai dai a ƙara shigowa da shi. So sai bayan ma da aka samu ƴanci, kamfanika suka fara shigowa na kasashen waje, su ma suka dinga taka rawa su ma tare da wannan kamfani na Shell. To duka dai kamfanikan kasashen waje ne. To shi man fetur ana iya samun shi a ƙarƙashin ƙasa, saboda wasu sinadarai ne suke narkewa suke yin ƙasa su je su haɗu su daɗe a ƙasa har sai su zama mai. To wannan haɗuwan zai iya faruwa akan wato inda ba ruwa da inda kuma ke ƙarƙashin ruwa. To shi za a iya samo man fetur a cikin ruwa da kuma abin da yake kan a kan doron ƙasa, wato inda ba ruwa kenan. So ya sha bamban sosai, amma dai yanayi na man duk mai ɗaya ne, ba wani man da zaka ce wannan ai an tono shi ne daga ƙasa, wannan kuma an tono shi ne daga ƙarƙashin ruwa, ba za ka gane bambanci su wai ta ido ba. Iyaka dai wurin abubuwa kamar tsada, za a iya cewa tonon rijiyar mai a teku ya fi tsada fiye da wanda ake yi a kan ƙasa, saboda sai ka kai mutane cikin ƙasa, sai ka kai mutane cikin ƙarƙashin ruwa, da ƙarƙashin ruwa wanda aje a sakarafuna, sannan a to waye zai shiga cikin ruwan nan a ringa welder a cikin ruwa, ba karamin aiki bane. Wato ana kashe kuɗi sosai a tonon man fetur a cikin ruwa fiye da wanda ake kashewa a kan ƙasa, wanda kan ƙasa kawai tono za a yi a zura su wannan karafunan da pipes din bututun wato tsotso man. So sannan kuma wahala, kamar na faɗa, ya fi wahala a tono man fetur a cikin ruwa fiye da yanda ake a kan ƙasa. Sannan kuma zurfi, shi rijiyar mai da take cikin ruwa ta fi zurfi fiye da wanda ake take a kan ƙasa mafi yawanci. Sannan kuma yawa, an fi yawan samun adadin ko kuma yawan man fetur a cikin ruwa fiye da yanda ake samu akan doron kasa. Ma'ana nake so nake nufi anan shine abin da rijiyar mai da take kan doron kasa guda 10 za ta samar, tana iya wata rijiya guda 1 da take cikin ruwa za ta iya samar da adadin wannan. Sannan saukin sifirin shi zuwa ma wanda suke bukatan shi danyen man fetur din wanda ke cikin teku za a iya sauri a sa dora ma shi wato jirgin ruwa da yake daukan shi man fetur ya tafi kasashe, to yafi sauki. Amma wanda kuma yake kan doron kasa kaga sai an sa wato abin da ake cewa gadarin pipelines, wato wani bututu ne wanda ke tattaro mai daga kowane rijiyoyi a tattaro su sannan a sa wasu cikin pipe wato wani bututu guda daya sannan a tafi da shi inda ya kamata tace shi ko kuma inda za a dora ma wasu tankuna ko kuma inda za a sa shi tafi da shi kasar waje. To sai kuma da bayan shekara 5 bayan an ba Najeriya yancin kanta aka fara gina wato matatan mai wanda man da ake fitarwa kasar waje sai ya ragu kan ga amfani da shi dai ana tace wasu a gida Najeriya dai matatan mai kadanci daya ce lokacin amma dai ta din sa dai ana tace mai man fetur a gidan Najeriya. Sannan al 1969 shine aka ma kawo dokan da take gwada ya za a gudanar da harkan tono samar da man fetur a Najeriya wanda bayan shekara 2 muka shiga wannan kungiyar nan na kasashen da suke fitar da man fetur na duniya wato OPEC wanda shine yasa har Najeriya ta fara mallakan ita wato arzikin man fetur wanda da kawai kamfanin kasashen waje ne za su shigo su yi tono su kwaso man fetur da suka samu a kasa su tafi da shi kasashen su, iyaka za su dan biya haraji su dan ba gwamnati dan kasafi kawai su tafi da man su. To dai ga cin man Najeriya ma Najeriya ba ta amfani da shi har shi sa aka kafa kamfanin NNPC aka gina wasu matatun man man fetur a 1971 a lokacin da suka wuce wannan aka fara ma kawo ƴan Najeriya su ma su ringa kafa kamfanonin su domin su ma su ringa tono da samar da man fetur a gidan Najeriya. A duk da cewa dai an ba ƴan Najeriya dama amma dai tun daga lokacin har izuwa yanzu kamfanin kasashen waje ne suke taka muhimmin rawa wurin samar da shi man fetur a gidan Najeriya.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin shugaban kamfanin NNPC Malam Mele Kolo Kiyari da Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Najeriya Abuja da kuma wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. Thank you.
Yeah!